الحمد للعليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا daren biyar ga watan sha ɗaya hijira 1445 wanda ya yi daidai da ranar 13 ga watan Mai miladiya 2024. Alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare. Muna ƙara godewa Allah da ya bamu dama na ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, markazi Ihya Ulumuddin Al-Islami wanda yake a masallacin Munira, unguwar Bani Fondude, direk kasuwar Bankane, birnin Niyami a jamhuriyar Nijar. Za mu tashi a Suratul Ahzab, farkon sura zuwa abinda Allah ya so. Allah madaukakin sarki ya samu dace. A muqaddiman da muke gabatarwa a farkon kowane sura, shi ma Suratul Ahzab, za mu fara da muqaddima na farko, bayani akan sunan sura. Hadhihi sura ismuha Suratul Ahzab, sunanta Suratul Ahzab, ba ta da wani suna saɓanin wannan, kamar yadda Imam Nasa'i ya rawaito da Abdullahi bin Imam Ahmad fi Zawa'il al-Musnad an Zikri bin Hubaysh radiyallahu anhu annahu sa'ala Ubayy, ya tambayi Ubayy, qala, yake cewa kam ta'udduna Suratul Ahzab, ita Suratul Ahzab kuna nisa fata ne a matsayin ayoyi guda nawa? Sai ce na wadduha talasan wa saba'ina aya, muna lissafa ta aya 73, kamar yadda shi Ubayy yake jagabar ɗalibansa yake tambaye su ayoyi nawa ne Suratul Ahzab take da su, suka ce mai tana da ayoyi 73. Da wannan hadisi malamai suke tabbatar da cewa Suratul Ahzab ba ta da wani suna in banda Suratul Ahzab. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Kuma malamai suka ce sumiyat bi zalika li'annahu min ahammi al-ahdaf allati kanat fi hadhihi sura, an siya mata sura Suratul Ahzab don wannan kalma ta azab tana ɗaya daga cikin manyan muhimman abubuwa da sura take ba da labari game da yaƙin da aka yi, yaƙin Ahzab. Za mu ji bayani gurguru a cikin wannan sura. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Don gazawatul Ahzab an yi yaƙin ne a shekara na 5 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da mutanen Makka, Larabawa na Makka kenan, Qurayshawa da sauransu suka haɗa kai da ƙabilar Bani Fazara da kuma Ahabash, kamar yadda in ban manta ba mun taɓa tsokaci na wannan yaƙi lokacin da muka zo tafsiri a cikin Suratul Tauba, in ba na manta ba wallahu alam. Amma dai anan za mu ɗan samu haske kaɗan game da yadda Ghazwatul Ahzab ta kasance shekara na 5 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muqaddima na 2, wannan sura bil ijma madaniya ce, malamai ba su fitar da wasu ayoyi daga cikin ta ba suka ce an saukar da su a Makka ko a wani waje ma'ana an saukar da ita ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin suratul ahzab madaniya ce bil ijma daga cikin malaman da suka ciro ijma'i akan cewa wannan sura madaniya ce akwai ibnu Athiyya akwai ibnu Jawzi akwai imamu Qurtubi akwai imamu Razi wanda manyan malamai ne duka sun ciro cewa maluma sun yi ijma'i akan suratul ahzab madaniya ce ba makkiya ba ce muqaddima na uku bayani akan ayoyi na wannan sura wannan sura tana da ayoyi 73 kamar yadda muka ambata hadisin da Imam Nasa'i ya rawaito da kuma hadisin da Abdullah bin Ahmad bin Hanbal wasu Imam Ahmad bin Hanbal a cikin musnad ɗinsa ya tattara hadisai 30,000 da ya mutu sai ɗansa Abdullah ya ƙara hadisi 10,000 kaga dan malam ya gaji malam kenan to wa'innan ƙare-ƙaren da aka yi a cikin musnad na Imam Ahmad sai ake ce da su zawa'id musnad to a wannan ƙarin da shi Abdullah dan Imam Ahmad ya yi a cikin littafin babansa mun ji riwaya wadda muka kawo daga Zif bin Hubaysh la kana masa yadda riwayan da Ubay yake jarraba ɗalibansa yake ce da su suratul ahzab aya nawa take da su suka ce aya 73 bai musu inkari ma a wannan lissafi shi ne muke da shi ina ayoyi na suratul ahzab ayoyi 73 ne tana da kalmomi 1,280 tana da harufa 5,796 da wannan lissafin zai baka wanda ya karanta wannan surar yana mai neman lada a gurin Allah zai samu lada 57,990 Allah madaukakin sarki ya karba mana kenan karanta wannan surar akwai dimbin lada wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ƙara lada ga wanda yake so Allah ka ba mu lada karatu alqur'ani mai girma muqaddimatu rabi'a muqaddima na hudu shine wajhu shaba inda suke da alaka baina hawa baina suratul sajda alaka tsakanin suratul sajda da kuma suratul ahzab gane ko malamai sukan kawo cewa ita suratul sajda a ƙarshen ta Allah ya ce da manzo ya kwantar da hankali ya zura ido game da abin da zai sami kafirai kamar yadda su ma suna nan suna mai mugun shiri suna ganin mummunan abin zai same shi ko ba haka ba cikin suratul ahzab kuma za mu ji abin da ya maye baya kafirai suna mugun shiri ga manzo amma kuma nufin nasu bai ci ba haƙar tasu bata cimma ruwa ba za mu ga wannan a cikin suratul ahzab kenan can ta bayyana mana ana ma juna kallon kallo nan kuma ta bayyana mana ashe can ne barin ya fada Allah bai wa musulunci nasara da musulmi baki ɗaya Allah ya taimaka mana a muqaddima na ƙarshe daga cikin abin da za mu ambata a cikin wannan sura bayani akan mawdu'at as-sura abubuwan da sura take karantarwa na ɗaya sura tana wajjaha kira zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yabi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi zuwa gare shi Allah ce ayyuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin Allah ce da annabi ka ji tsoron Allah kada ka yi makafirai da munafukai biyayya kun gane ko kenan taujihin shi ake yi duk da yake a tafsirin ayar za mu fahimci cewa manzon Allah aka ambata a nan amma al-murad bihi ummatar rasul sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda shi babu shakka game da takawassa Allah ya tabbatar da shi mai jin tsoron Allah ne sannan daga cikin mawdu'at abinda wannan sura take bayyana mana akwai zikri ba'd al-ahkam ash-shar'iyya za ta ambata mana wasu hukunce-hukunce na shari'a ka wujubi ta'atir rasul kuma wajibcin yin manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya kuma da wajibcin ka yarda matayen manzon Allah iyayen mu'mine ne, matayen manzon Allah iyayen mu'mine ne, ma'ana suna da alfarma a gurin mu'mine irin alfarmar da iyayen da suka haife ka suka da shi. Kamar me? Yadda mahaifiyarka take haramun ka aure ta, to ita ma matar da duk manzon Allah ya aura haramun ne ka aure ta. Daga ta ɓangaren haramci iyaye ne, Allah ya ba su wannan. Sannan daga cikin abin da za mu karanta, za mu fahimta a cikin wannan sura, akwai lalata wasu al'adu wanda shari'a ba ta yarda da su ba. Kenan ita shari'ar musulunci a kowace al'umma da aka aiko musu da ɗan saƙo ya tarar da su da al'adodi nasu, suna da wasu ɗabi'u nasu. To wasu ɗabi'u na al'umma addini sai ya ce a daina su, bai yarda da su ba. Wasu ɗabi'u addini ya ƙyale kuma wasu ya tabbatar da su. To duk al'ada, kula da kyau, da mutanen wuri suke yi, idan Al-Qur'ani bai hana ba, ba a saukar da aya akan wa'innan al'adodi ba, sannan babu wani mafhumi na shari'a da yake cin karo da wa'innan al'adodi, ba bar mutane su wa'innan al'adun nasu. Abinda nake nufi, wata al'ada da kake yi babu aya da ta yi magana a kanta, amma ana iya ƙiyasta ta da wani dalili na shari'a da zai lalata ta ko ya gyara ta. Idan za a iya ƙiyasta ta da wani dalili na shari'a ya lalata ta, to ta zama lalatatta. Idan ko babu wani dalili na shari'a da zai lalata ta, sai a bar mutane su yi al'adarsu. Sannan daga cikin abin da za mu fahimta cikin wannan sura, za mu fahimci ahadaf na gazwatain. Akwai manufa ne yin wasu yaƙuƙa guda biyu da aka yi, za ka ji me kawo dalilin da za ka yi wannan, me manufan yin wannan yaƙi? Gazwatul Ahzab, Gazwatul Ahzab da Gazwatul Bani Qurayza, Gazwatul Bani Qurayza. Wasu Yahudawa ne, kamar yadda za mu ji a cikin surar, Manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi alƙawarin zaman lafiya da su, amma sadda suka ga kafirai sun haɗe mai kai, suna gani a tunani irin nasu ba zai kai labari ba, sai su fita da wani alƙawari. Sai kuma gashi Allah ya ba manzonsa nasara, sai Allah ya ce to ai kan abi ta kansu, ka a ɗaga musu kafa. Ina za mu ji me manufan kafirai ta yin wannan Gazwatul Ahzab? Sannan su ma Banu Qurayza me yasa aka yage su? Saboda sanin tarihi yana sa ka san inda abin ya dosa. Allah mu ɗaukin sarki ya sa mu dace. Sannan a cikin Suratul Ahzab za mu ji bayani na tattaunawa akan mawdu'atul usriyya. Usriyya ma'ana ɓangarorin da ya shafi zamantakeya na zaman cikin gida, yaya za a yi da kaza, yaya za a yi da kaza. Sannan za mu ji bayanin ƙissar auren Zainab binti Jahsh. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana da mata guda nawa jama'a? Matan manzo Allah nawa ne? Mata tara ko? So cikin matayen nan tara akwai wa? Akwai Zainab ko? Wace Zainab? Zainab nawa gare shi? Da wace da wace? Zainab binti Jahsh da wace? No. Eh? Yau ba wanda zai kwana da kayan kwana zai je da sahabi ma san manzo Allah. Allah karne jami'a. To babu lahi, mu ci gaba da karatun in lokaci ya yi, za mu biyo dukkan bayani akan matayen manzo Allah su nawa ne, don Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin Alƙur'ani mai girma cewa matayen manzo sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'mini ne, ma'ana iyayen mu'mini ne. Ga abubuwan da za su biyo duka insha Allah za mu bayyana. Allah mu bai kan sarki ya samu dace. sai bayani da zamu yi daga cikin mawdu'at na wannan sura, akwai bayani akan hukuncin mata yanda aka saka ba a kai gare su. In mutum ya saki mace bayan ya aure ta, an ɗaura aure na shari'a, sai ya sake ta, me za ta yi kafin wani ya aura? Tambaya ta ne, to kowace mace ce? Kun gane misali? Kenan da wannan surar, in mun mai da hankali muka bi tafsirin surar, za mu fahimci ashe akwai macen da in ka sake ta fa yanzu wani yana iya ɗaukewa shi gaba da abin shi. Kenan wajen saki sai ka kula, akwai wadda za ka ja ma aji, kana ganin akwai jini ɗaya biyu uku, akwai wadda wallahi ba haka bace, in kai sake wanda ya san shari'a ya samu labarin ga yadda aka yi sakin ya ɗauke ta ya taya barka. In san wasu maza haka sake, Allah ya shirye mu ya shirye su. Sannan cikin sura za mu yi bayani akan umarni da hijabi, abubuwa da yawa sura take karantarwa. Yanzu dai za mu cika surar da sunan Allah mai rahama mai jin. Allah ya fara da cewa ya ayyuhan nabi, ya kai annabi, an ga wajen ko? Ya ayyuhan nabi yuttaqillah, ya kai annabi ka ji tsoron Allah. Ana nufin annabin mu shi ji tsoron Allah, amma maganar tana komawa ne zuwa ga al'ummarsa. Mun fahimci Hausa? Wannan yana daga cikin usulubi na Larabawa. Akwai lokacin da Balarabe zai zo yana ma wani magana, amma kai ka san da kai na ciki. Misali, mutum ne aka zo aka ce ya yi ma babanka rashin kunya, sai ka zo ka tarar da shi zama cikin mutane, sai ka taɓa na kusan ka ce mamu da kwanan ga za a ci duka, wasu na nan na zage iyayen mutane, ai zan lallasa ka Muhammadu kaza ka dala da shi gage. Ai in ma wasu na da labari sun san ko da wakaki, an ce duk wanda ya yi jifa a kasuwa ko ba ka na gajiya ba, ai wanda ya zage a kasuwa ya san da wanda ya yi da shi ne, an dai ambaci manzo ne, amma dai zahiri da muna yake. Yana daga cikin hikimar Allah. Surori a Alƙur'ani mai girma guda uku, duka surar Alƙur'ani surori uku ne suka fada da irin wannan usulubi, ya ayyuhan nabi, ya kai annabi. Na farko ko wannan sura ta fara da faɗin ya ayyuhan nabi, ko ba haka bane? Sannan akwai suratul tahrim, ya ayyuhan nabi imma harim ko alhamdulillah, sai ya ayyu, sai kuma suratul talaq ita ma ta fara da menene? Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa, kaga usulubi ne ke kisa. Za mu ga girmamawa da Allah yake ma manzo sallallahu alaihi wasallam, idan buƙatar a kira suna ta kama shi ba a kiran sunansa kamar yadda ake kiran sunan sauran annabawa, ba ba sa da daraja ba ne, amma dan a san akwai bambanci. Shi in ta buƙaci magana da shi sai Allah ce ya ayyuhan nabi, ya kai annabin Allah, ittaqillah, ka ji tsoron Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin, kada ka yi ma kafirai biyayya kuma kada ka yi ma munafiqai biyayya. Nan jinsi biyu ne aka ambata, duka makomarsu guda ne, sai dai ba kala guda ba ne. To mu ana so a nuna muna daga cikin makiya da muke mu'amala da su akwai fari a waje, baki a ciki. Akwai wanda yake baki ne a waje kuma baki ne a ciki, to waye fi hatsari? In ka je sayan mangoro yani na tas, saboda ne nasa har ya kule a waje ya yi baki, shi kuma wanga yani na tas ya yi tsutsa a ciki amma ba ta hito ba, wani za ka ɗauka? To in ka je ka fasa wani za ka sha?
an gane ta bayana yanzu wanda shi ya nuna ai abiya ce ta mangoro ko wani lokaci musamman ya kusan karshe sai ka zo ka ganshi ka duba tas a ce ciki ya tsotsa wanda shi kuma ya lalace ai ya hito a waje wajen da ya zabe wanda ya lalace kana dauka shi to ko ka ma dauke shi in an ta gida ka aje shi gefe wanga da bai lalace ba da ka fasa cikin shi sai ka ga tsotsa cikin biyun nan wanne zaka sha ba ka shan ko dai ko ba ga bane wai ina sai wani misalin kahiri ne da munafiki shi kahiri in aka ce ma wanga kahiri ne to ba ka yarda da shi cikin da waje kawai shi ba ka ma dauka shi to amma shi madallan munafiki a waje iri ɗaya kuke sai in tahiya ta tahiya ka gane ashe shi ma abin yasuwa ne ba abin dauka ba ya kenan ya fi hatsari sai sai Allah ya ce duka su biyun nan duk ra'ayin da za su kawo ma na sabu ma Allah illa Allah ya ce kai da su ba abin yadda bane munafiki yana da hatsari jama'a kaga sai aka fara da kafiri wala taqil kafirina kafai makafirai biyayya inda su da ma ba mu yarda da su ba sai an kai mun tambihi akwai musulmuka wa'inda suna sallah tare da mu amma zuciyar ta kafirai ce Allah ya ce haddasu in mun gano kan mu yarda da su sai Allah ya ce wal munafiqina haka ma munafiqai kada mu yi musu biyayya kan mu yarda da su an gane misali ko inna Allah kana aliman hakima Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne kuma ya kasance mai hikima ne Allah ya mana jagora mun ga mu saki karan ayan karo nabi da Allah ya ce ya yi annabi ko ya kai annabi to da wa ake mun ji ba an kira sunan shi me yasa ba a kira sunan shi ba kun ga akwai hikima shi yasa malamai suka ce a cikin Qur'ani mai girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ambaci sunansa so hudu a Qur'ani amma babu inda Allah ya ce ya kai Muhammadu babu sai dai in ta labari ne ta kai dan ku gane sai abi ta kan sunan a wuce a wuri na farko Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul surata al-imran ai manzo ba kowa bane shi annabi Muhammadun da kuke gani ba kowa bane shi face manzo ne wanda ai manzanni sun wuce kafin shi kana labari yake ba su sannan Allah ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi Muhammad ba dai bane baya dai daga cikin iyayen mazajen mana shi manzo ne kuma in ya mutu babu wani nabi da yake cewa shi ai dan manzo ne sai manzo wuri na hudu na uku Allah yake cewa wa aminu bima nazzala ala Muhammadin ko wa huwa al-haqqu min rabbihim kafara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum zalika sura Muhammad kenan ko ladina amanu wa amilu salihati wa amanu ko lima nuzzila ala Muhammadin wa huwa al-minni wa huwa al-haqq min rabbihim kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ذلك الشيء هذا كأننا نعم بتسونا من دعاء الله صلى الله عليه وسلم سي قرينا منين قرينا هدو سكين سورة الفتح التي محمد رسول الله هذا نفو صلى الله عليه وسلم يوا أكون كأي أكون كلمة ماما sai wani guri da aka ambace ce da Ahmad kuma da Annabi Isa ya bada labari rasulai ya ce min ba hadis muhu Ahmad wanda zai zo a baya na sunan shi Ahmad malum ma suka ce Allah subhanahu wataala ya girmama Annabi mu ma dole mu girmama shi na dai kenan nabi da wannan ne malamai suka ce ya zama cilas ga musulmi da duk yaji an faɗi daidai da wajen ambaton manzon Allah an ambace shi ba da girmamawa ba to babu daga kafa anan dole ka tashi kai fada ya za a wulakanta wanda Allah ya girmama an gane misali ko dan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi daraja game da taba martaba irin tashi ba a daga kafa ba a yadda duk wanda za ka yi ma wani abu kai mai amma kai wulakanta manzo ko ta wani bangare daidai da kiran sunan shi za ka yi in ka kira sunan shi ba girmamawa a tsaida ka a koya ma ladabi wannan da ka kira sunan shi ba haka ake kiran sunansa ba ba a wani ko mutum aka sanya ma sunan Muhammad dan alfarman manzo sallallahu alaihi wasallam in za ka kira shi ya kamata ka girmama ka sai abin da yake bani mamaki sai wani ce Muhammad sai ka ce gani ka ci kazan kazan ka ana samu ko ba a samu akwai ladabi mu koyi ladabi kai sa'a ba dan sunan ka Muhammad ba ana ce maka amma yanzu dai shi kenan ai akwai ladabi a ciki dan haka yan uwa masu girma manzo Allah ya girmama shi mu girmama shi kada ya zamanto muna ya abin da bai kamata ku duba in ta kama sai an kira shi ba ya ce ya Muhammadu ai akwai wurare lokacin da ya zo shige zani sai an ce ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddaththir ko ba haka bane ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi amma ba ya ce ka Muhammadu ba amma da aka zo sai Allah ya ce ya adamu sukun anta wa zawjikal janna ya nuhu bi salamin minna ya ibrahim qad saddaqta ru'ya ko ba ka bane ya musa inni istafaituka 'ala an-nas ya isa inni rafi'uka ilayya ko ba haka bane ya dawud inna ja'alnaka khalifa dan ba haka aka kira su ba ya kaiwa ne ba inda aka ce ya muhammad in ta kama ma sai an kira sai a ce ya ayyuhan nabi ko kuma ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddaththir sai kuma wani ya zo ya kira sunan annabinmu babu ladabi mu sa masa ido ya kamata bai kamata ba dan haka duk inda ake wasa ayi wasa amma ba wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku ji da kyau wallahi duk wanda yake istihza'i bi ladabi ga manzo duniya dai ba zai albarka ba ba za ka yi albarka ba za ka gane kan duniya ba zan ba misali guda mu wuce mutumin da bai ma iyayensa ladabi da Allah ya za su kwashe da rayuwa yana ganin dai a rayuwa to sai aka ce manzo Allah na kake ma rashin ladabi ai a faɗa ma baka da albarka ba ta ma ta so ba kai ka sa albarka ta ga musu ne kai yamma naka daga cikin abin da yake kawo albarka a rayuwa ladabi ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ga wani sirri da ya kamata mu gane duk abin da aka ce masu sunna ne rike shi hannu biyu sai ka dora shi bisa mizani na imaninka sai ka doki aikin nan ka ga mi manzo Allah ya ce sai ka ji manzo Allah ya ce ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tu manzo Allah yana da tausayi jama'a duk abin da nace ku yi ba ku iya yi ku yi kurkure inda za ku iya kakkace kai sai na yi sunna 100% ba ka yawa a'a zan kwatanta gurgurun ƙarfin iyawa ta sai shi ka tsaya nan sanda wanga ya yi fiye da naka sai kai fata Allah ya sa ka kai shi ko ka wuce shi sanda wanga ya bai kai naka ba to kakkare na mai nashi dan shi iya abin da iya ke ba a zauna lafiya sai a zauna lafiya to in kuma aka zo gurin sunna da manzo Allah ya ce kakkui kaza ma na haitukum an fajtani buhu abun da ne hane ku ku nisance shi da an ce manzo bai son kaza sai ka ce a ban yi shi wallahi a manzo ya hana ban yi annan ba wurin wasa bane sai ka zauna lafiya Allah ya muna jagora na'am yana tambaya ce masu ba da sunan sa ce Muhammad in dai ba suna nufi Annabi Muhammad bane ya rage nasu kun gane misali inda suna alami ne kowane irin suna kana iya sanya ma danka amma ya zama suna ne wanda yana da ma'ana an gane misali ku amma duk wanda yake so ya samu dan sa suna Muhammad to ya san ya sanya mai suna daga cikin sunayen wani annabi daga cikin annabawan Allah mai suna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ne to a sa ladabi wajen wannan kakkai da a rinka ce mana ka Muhammad ko Muhammad ko kaza kaza in ka ji an ce Muhammad to ba annabi mun aka nemi ba Muhammad na aka nemi Muhammad dai an ka ce ya rage ci a ci a nemo shi kun gane misali ko dan mu ba mu yadda daga turawa wajen rubuta suna ba sa Muhammad a ko a sa Muhammad ko Muhammad ba sa double m din duk mun gani amma dukkansu muna ɗaukar sun dai nemo wani photocopy ne sun kasa ba sunan manzon mu bane mun san nan manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane misali ko be sai ce bedo wa bedo duka a dai kiyaye shi dai suna abin da ke son mu takaito a kan shi inda bayani wanda yake mai yawa ko a suna da yake da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar ladabi in za ka kira wannan Muhammad ne to kaka bata sunan kira shi da Muhammad ka girmama ko ba ka bane amma in ka samu ɗanka suna Muhammad haka dawo ana kiran shi Melo ko Sulani kenan to ya zama Melo ba kaka sa a zuciyarka in ka ce Melo kana nufin Muhammad ne a kana nufin Melo na kun gane misali ko eh ko kuma Haddu kun gane ko Haddu daban Muhammad daban duk wanda yake da ɗa Muhammad aka canza aka ce da shi Haddu to Haddun na ba Muhammad ba eh duk sunan da ba a kira shi da Muhammad ba to ba Muhammad ba an canza wa kira na eh wannan ka ce Muhammadu ko Muhammadu ai ba mu dai wanda ba ka ji almuhim duk mu tattaro abin da ke so mu tattaro duka da Muhammadu da Melo da Haddu da waye da waye duk mu dauke su sunaye ne sabi da aka kirkiro an ka sanya ma masu su shi ko wanda ake ce da shi Muhammadu ko Muhammad to wannan shi ne yake da irin suna na annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu huta in ka ji ana ce maɗan ka Melo suka ce ba Melo ka sa mai suna ba Muhammadu ka sa mai suna suna biyu ne mabambanta ɗaya na ƙwarai ne ɗaya ba na ƙwarai ba ne in Melon ka zaba sai ka bar shi a Melon ka in gane ko yarbanci na ko wata Melo ko gangana kenan da ya zan gangana mana to shi kenan bar mu ci gaba almuhim dai inda zan takaita mana magana inda kun san kamar da muka ce tsarin wannan tafsiri na takaitawa ne kun gane ko in ba da haka ba aya guda ta ashe mu tafsiri amma dai kuma ya son mu dan takaita shi yasa ba mu fara da bayani kai sai in ka tashi karanta sai ka ce Muhammad wai sun ce Muhammad sai ka ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ku kula in na fahimci su kamar a ce Yahud akwai yadda suke ambaton wasu sunaye sai zamanto ga abin da suke nufi da su kuma sadda suka ambace su da haka su a wurin su akwai girmamawa ba wulakantawa bane wannan baya musu hukunci da sun yi abin da ba kai ba kamar yanzu annabi Musa mu Musa muka ce shi su kun sai shi menene Musa kun fahimta wasa kamar irin wayannan sun faɗa haka sun girmamawa ne ba sun wulakanta ba yana duk wanda ya faɗi sunan annabi mu da girmamawa muna fata Allah zai ba shi lada amma in ya fade shi ba da girmamawa ba to gaskiya ya gyara Allah ba ya son wannan inda Allah ya girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ba mu girmama shi mu ci gaba Allah yake cewa wattabi ma yuha ilayka min rabbik kabi abinda aka yi wahayin shi zuwa gare ka daga gurin ubangijinka inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ya kasance mai khibra ne game da abin da kuke aikatawa malamai suka ce al-khibra huwa adaqqul ilmi ilmi na keke da keke kun san al-ilm ko idraku shay ala haqiqati kun gane ko to fal khibra to adaqqu minhu abin da kake cewa ilmi shine ka gano abu yadda yake to shi kuma khibra ya fi kwankwance abu akan ilmi to shi Allah subhanahu wataala wajen sanin aikin da karamin shi da babban shi da na fili da na baidu ya sani yana babu wanda yake koyi masa Allah madaukakin sarki yana da shakkar ilimi akan abubuwan da bayu suke aikatawa sai sa Allah ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbik kabi abin da aka yi ma wahayi daga ubangijinka zuwa gare ka mun yi bayani akan sigogi na wahayi hanyoyi na wahayi wanda kowannensu aka yi ma manzo Allah ya tabbata wahayi ne ya ba mu labari ya zama addini gare mu ana mun manzo Allah wahayi ta hanyar shi mafarki wani lokaci ana mai wahayi ta hanyar mala'ika ya zo mai da siga na mutum ana yi masa wahayi ta hanyar menene ta hanyar ya ga mala'ika ido da ido kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa ya ga Jibril a asalin halittarsa har sau biyu ya ce ya gan shi yana da fifike 600 kowane fifike ɗaya kamar tsakanin gabas da yamma ne akwai kuma sigar wahayi da ake mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar kamar idin karallawa wanda yake kowane nauyi mai da Aisha take bada labari almuhim dai duk hanyar da ya tabbata ai manzon Allah wahayi to wannan sai zama shari'a gare mu kuma cikin manzon Allah ya umarce mu da wannan wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah dawa ake da manzo ko da mu mu ne aka so mu yi koyi da manzo to mu yi dogaro ga Allah shi manzo sallallahu alaihi wasallama mai cikakken dogaro ne ga Allah subhanahu wataala dabi'unsa da halayensa da ayyukansa sun tabbatar mana da manzo sallallahu alaihi wasallam mai dogaro ne ga Allah sahabansa su ma surori na alqur'ani sun tabbatar mana da suna dogaro da Allah to mu ma abin da yake akan mu dogara da Allah subhanahu wataala dan mu samu cin riba a rayuwa وكفى بالله وكيلا الله يا اسي kasance majibancin al'amari a gare mu mana kai in ka dogara da Allah ka samu wanda ya wadace ka ba sai ka bi da kari ba Allah shi kadai ya ishe ka ya zama majibancin al'amarin ka ko menene kawar ma Allah shi Allah subhanahu wataala yace ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi Allah subhanahu wataala bai sanya wa mutum dan adam zuciya biyu a cikin cikin shi ba gane ko babu wani dan adam da yake da zuciya guda biyu kowa zuciya guda ne gare shi idan ka dubi lafazin ja'ala anan sai mu duba mu gani wace ma'ana ya baya ya bada ma'anar khalaqa ne ko ya bada ma'anar ja'alan kanta ne inda in ba manta ba a tafsirin da muka ai baya mun ce kalma nan ja'ala ya ce wa yufidu halas ma'ana yakan zo ya bada ma'anoni guda uku wani lokaci ja'ala tana zuwa bi ma'ana khalaqa kuma yadda Allah madaukakin sarki yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala az-zulumat wa minani wa nur wa ja'ala bi ma'ana wa khalaqa kaga nan ja'ala bi ma'ana khalaqa wani guri ja'ala tana zuwa ta bada ma'anar itaqada kamar yadda Allah ya ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inata wa ja'alu bi ma'ana wa'taqadu wa'taqadu sun kudurci daga nan ja'ala bi ma'ana itaqada wani lokaci ja'ala yana zuwa bi ma'ana sayyara kamar in ce ja'ala muhammad yaf'al kaza ko kuma ja'ala fi kaza wa kaza wa kaza wallahu a'lam anan ja'ala wani ma'ana ne yake kusa da shi zai zo ne bi ma'anar khalaqa ko zai zo ne bi ma'ana itaqada ko kuma menene kenan nan ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai halitta ma mutum na adam ba bai yi masa ba bai sanya masa zuciya biyu a cikin kirjinsa ba aljawf shine wasto wasto ne san tsakiya ai ciki an samu sunan jaw saboda yana tsakani gane ko fi jawfil insan ashiya cikin mutum akwai abubuwa da yawa akwai zuciya akwai suhi akwai hanji akwai kaza ko ba ga bane to amma abin tambaya hankali a kwakwalwa na shiga ko a zuciya tunani a zuciya na yake ko a kwakwalwa kuna da dalili ai mun yi karatu kuma nan ma na yi mana wannan tambaya kuma na yi mana tafsirin al'amarin ban ji ba ai mun yi wannan ayat kenan to amma ai ce da ƙara tambaya ni nan fa har da mu shin al'aqlu yakunu fil qalbi aw fi dhihni hankali cikin kwakwalwa na shiki ko cikin zuciya kwakwalwa ce take lalacewa ko zuciya to shikenan in kun bincika sai ku ƙara mana karatu ai ni na zambar ku inda da muka zo na yi tafsirin kauli ko ba ga bane na'am wa idha fasadat mun kawo wannan hadisi duka duka mun kawo shi kenan dai zuciya tana da muhimmanci sosai kun fahimta Hausa Allah madaukakin sarki ya samu lafiya to kenan nana muke وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم سنا الله بي سنيا ماتا ينكن دكوكيين زهاري دسوبا أما تسعين إيا ينكو معنى ماتا ينكن دكوكي زهاري دسوبا إيا ينكو بني ماتا ينكن دكوكي زهاري دسوبا إيا ينكو بني لن يمكبو الله مدوكين سركي يسام باتي معنى su larabawa a da su larata al'ada idan mutum ya samu matsala da matarsa sai ya zihari da ita abinda ake ce ma zihari kamanta mahaifiya ko kamanta matarka da mahaifiya ko kauna koya ta hanyar mu'amala na aure yanzu idan mutum ya kalli matarsa ya ce a wallahi ke kina kama da mahaifiyata kun yi kama da baba to wannan a ce ya yi zihari ba zihari ba ne zai iya ta yi kama da ita zai iya yiwa da ya kauna mahaifiyarka ka hanyi ka ka awo amma abin da ake nuna zihari ta ba ka haushi ne sai ka ce ka rantse da Allah in ka sadu da ita kama ka sadu ko ya sadu da mahaifiyarsa ko in yayi kaza da ita na aure kamar yayi kaza da kawarsa ne ko kamar yayi kaza da yayar shi ne ko bambanci da wannan ko babu bambanci to irin wannan shine zihari mutum ya rantse ya ce in yayi mu'amala aure da matarsa kamar yayi da babarsa ne ko kuma kamar yayi mu'amala da wata muharramiyar shi ce to wannan in mutum ya haka yayi zihari baya dawowa zuwa ga wannan matattasa sai in yayi abinda ake ce ma kafara na zihari kun fahimta Hausa Allah madaukakin sarki ya samu dacewa shi yasa a wannan surar sai Allah ya kore cewa matayenku ba iyayenku bane a cikin suratul mujadala sai Allah ya kore cewa iyayenku ba matayenku bane kenan dan ku tabbatar kowanne matsayin shi daban wanda Allah ce laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum inna Allaha sami'un basir sai Allah ce alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim sai Allah ce ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illa allai waladnahum Allah ce wa innan dake rantsewa game da matayensu cewa ba za su taɓa matayensu ba in sun taɓa matayensu kuma sun taɓa iyayensu Allah ce a'a uwa ba wasa ba ce iwa daban mace daban abinda dai suke faɗi amma magana ce mummuna wadda ba ta kamata ba wani yana nuna mana ladabi iyaye abun girmamawa ne ya kai makura wajen rashin ladabi mutum ya ce ma matarsa in ya saro da ita kamar ya saro da babarsa me kawo baba anan
kai bunsuru ne eh a babu ladabi kenan kenan ya kamata a kiyaye iyaye ladabi ake musu na magana da na aiki da kowanne abin da yake akwai girmamawa ciki Allah madaukakin sarki ya girmama mu da kuma samu girmama mahaifanmu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari kun da ya gane misali kenan wama ja'al azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum kuma Allah bai sanya matayen nan naku da kuke rantsuwar ba za ku saru da su ba game da su iyayenku ba iyayenku bane kenan me ke faruwa ko mutun ya rantse ba zai kwanta da matarsa ba in ya kwanta da ita kamar ya kwanta da babarsa ne to sai kafara saboda uwa matsayinta daban mata matsayinta daban kuma ja'ala adiyyakum abna'akum urewa na gaba sannan Allah bai sanya iddi'a'in da kuke yi na ƴaƴan wasu ba ku ce naku ne to Allah bai sanya wa'innan ƴaƴaye su zamo ƴaƴayenku ba Allah madaukakin sarki ya samu dace malamai suka ce dalilin wannan magana Zaid bin Hakim bin Hizam bin Khuwailid dan uwan Khadija bint Khuwailid ne to shi wannan Hakim bin Hizam ba Zaid ba Hakim bin Hizam bin Khuwailid dan uwar Khadija bint Khuwailid ne shi yaje ya siyo Zaid bin Haritha da ya siyo shi ya zo da shi Makka sai ya bayar da shi kyauta ga ƴar'uwarsa Khadija kuna tare da ni Khadija lokacin da suka yi aure da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ga bawa nan na baka Zaidu na baka kyautar shi kawai dan kai mahaifa kai wanda ya aure Khadija ya muri mace wallahi matan in ka karanta tarihinta duk abin da ya kamata a yabi mace ta yi shi kamar yanzu sai matarka da zai ta ɗauko maka ɗan aiki don shi rinka yi ma hidima kawai mu ko yanzu sai dai su ce dole sai ka ɗauko ƴar aiki ta rinka yi musu hidima ba kai ba ko ba gaba ne ka ga mace zaune wai bisa gado wai sai an ɗauko mai dafa abinci an ɗauko mai share-share to za ta ke ki yi mi kai maza mu shiga taitayin mu wallahi wani boni mu muke sa kan mu ciki ba Allah yake samu ba ku ma mata ku ji tsoron Allah ku nemi lada ta zama aure kar ki zamanto ke ba hadafin ki ibada bane aure hadafin ki nake juye miji yadda kike so ba haka bane aure ibada ne hasali ma mata yi nagari hidima suke ma maza kuri ba wani Khadija ita ta ba manzon Allah kyautar wannan ya rinka yi masa hidima kun ji da ruwa to zai je yana gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yana manzo Allah hidima sai iyayensa da kanin mahaifinsa da mahaifinsa suka ji labarin yaron nan yana Makka amma sai da shi a matsayin bawa an kai shi a hannun wani mutum ana shi da shi wani suka biyo shiga sai da suka zo suka sallama suka ce mu manzo mu ne iyayen wani mun zo wajenka ka saida mana shi ko nawa ne mu saya dan mu yi ta bauta sai mu zai ce a ni ba zan saida muku Zaido ba kyauta zan ba ku shi amma da sharadi sharadin shine a kira shi in ya zabe ya zauna da ku na in tashi ya gama da na ba ku shi kyauta sai da danku amma in ya zabe da ni zai zauna to ku hankura ku bar ni da shi kun gane ko sai aka kira Zaid da yazo da yazo manzo ya ce da shi ka san wayannan yace ai ya san sunaye babana ne wannan kana babana ne yace abin da ya tore su shine za su kunshe ka ne ni ko abin da nace zabi guda biyu wanda ka zaba shi za a aiki da shi in ka zabi ku tai tare da su ku tai ban bukata komai gurin su in ka zabi ka zauna da ni su san hakuri su barka ka zauna tare da ni sai zai da yace na zabi in zauna da kai
saboda na samu abun da uba da kanan uba ba su yi mada ba kayan shi na haka na zama yin zama da ku sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku saurara ishadu anna zaidan ibni yarithuni wa arithuhu to kowa ya ce a har mai makki aka yi wannan ku shaida zaidu daga yau ya zama ɗana zai gaje ni in na mutu ni ma zan gaje shi lokacin da Allah bai haramta a yi tabanni ba bai hana kamar da ɗan wani naka ba a ba'in ba a jahiliya an ka yi shi ba ku kula an yi shi ne a inda duk lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallama to wallahi alam saboda maganar tashi ta ɗauka can sama don mu abin da muke ɗauka yankewar jahiliya duk da yake akwai saɓani wasu na ganin jahiliya ta yanke tun lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam wasu na ganin ta yanke lokacin da aka aiko manzo Allah wahi amma mu yanzu abin da za mu hukunci da shi a lokacin da manzon Allah ya yi wannan a al'adarsu ba laifi ba ne ba komai ba ne kun gane misali inda shi al'ada ana aiki da shi in ba wani dalili ya hana ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya zama ɗan shi su saura daga nan sai ana ce zaid bin muhammad kun je da tahiyar da shi to sai daga baya sai Allah subhanahu wataala ya ce to yanzu an yanke tabanni duk ɗan da ba kai ka haife shi ba ba a jingina shi zuwa gare ka sai dai a jingina shi da a matsayin ɗan uwanka na musulunci ko ɗan yaron gidanka ko abin da ya kamata ku ina wannan sai ya zama to kafin a sauko da wahayi a kan hana wannan kenan shi sai Allah ya ce wa ma ja'ala adiyyakum abna'akum Allah madaukin sarki bai sanya abinda kuke faɗi na ƴaƴan wasu su zama naku ba za su zama ɗayanku ba dalikum qawlukum bi afwahikum wa in can maganganu da kuke yi maganganu da kuke faɗa su da bakunan ku wallahu yaqulu al-haqqa Allah madaukakin sarki shine yake faɗin gaskiya ma'ana Allah madaukakin sarki ya saukar al-Qur'ani ne da gaskiya Allah ya ce fal haqqu wal haqqu aqul sannan a wani guri Allah madaukakin sarki ya ce wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal ma'ana kenan Allah subhanahu wataala ya qul al-haqq ya saukar da zance na gaskiya abinda yake daidai wa huwa yahdi as-sabil Allah madaukakin sarki shine yake shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya Allah subhanahu wataala ya taimake mu anan wa huwa yahdi as-sabil kam mumanta a cikin al-Qur'ani akan zo da su subul akan zo da shi sabil duk inda kaga an ambace shi da jam'i to nan ba hanyoyi ne na kwarai ba in an ka ambace shi da mufradi hanyoyi na kwarai kamar yadda shi lafazin sabil aka iya yin ta'anifinsa kuma ana yin tafkirinsa duka ya zo a cikin alqur'ani Allah madaukin sarki ya samu dace nan gade Allah ce wa huwa yahdi as-sabil shine yake shiryar da mutane zuwa ga hanya ta daidai dan ana bayanin gaskiya ne wal haqu wahid shi ko gaskiya guda ne amma ƙarya tana da yawa shi sai Allah yake cewa wa anna hadha sirati mustaqim ko baka ne fattabi'uhu wa la tattabi' minni subul ba ce sabila ba san ka ce subul kakku bi hanyoyi to ba hanyoyin gaskiya ba kenan ita gaskiya hanya guda ce amma nan da yake ana bayanin gaskiya ne sai Allah ya ce wa huwa yahdi as-sabil Allah madaukakin sarki ya samu dace kamar yadda muka yi ishara da Allah yake da nayi wani bayanin cewa lafazin sabil wani lokaci ana ta'anisin sa wani lokaci ana yin tafsirin sa inda zaka gane muzakkar ne ya zama farkon sa an yi bayanin tafsiri in ko muannas ne daga farkon sa an yi bayanin ta'anisi kamar da Allah ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ko ba haka bane hadhihi sabili kaga an maida ta muannasa sannan wa ayyaru sabila ar-rushd la yattakhiduhu sabila wa ayyaru sabila kaga ce sabila gayyi ko Allah mun dauke sarki ya samu dace
ina ne muke ud'uuhum ko ud'uuhum li'aba'ihim ku kira yesu da sunayen iyayensu ku kira su da sunayen iyayensu huwa aqsatu indallah shine yafi zama adalci a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ud'uuhum li'aba'ihim ku ji jama'a huwa aqsatu aqsatu bi ma'ana a'dad min al-'adl adalci kenan kun fahimci Hausa al-muqsit huwa Allah yanki al-muqsit shine Allah shine huwa al-'adl wanda yake adalci inna Allah yuhibbul muqsitin ko ba haka wani Allah yana son masu yin adalci shi yasa asalin kalmar daga ruba'i ne aqsata yuqsitu daga ruba'i ne amma al-qasitu fa huwa az-zalim shi kuma lafazin da ne kasata ne yaqsitu aqsata yuqsitu asata yaqsitu aqsata a'dala ya'dilu asata zalama yazlimu ina ne kalmomin ga su dai kusa da juna shi yasa Allah ya ce wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hatawa qasituna bi ma'ana zalimuna ko ba ka bane to kinan huwa aqsatu indallah shine yafi zama alkhairi a gurin Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum in ba ku san iyayensu ba fa ikhwanukum fid din to ai kiraye su da matsayin yan uwan ku na addini sannan wa mawalikum kuma mawalikum malamai suka ce mawalikum ai khulafa'ukum ai abokan hada alkawari ne tsakanin ku da shi kun fahimci Hausa ko kuma mawti maka ne a gare ku inda maula yana zuwa da ma'anoni da yawa daga ciki yana zuwa ma'ana annasir yana zuwa ma'anar alwali ma'ana as-sayyid wanda ya jagorance ka kafin ka samu yanci laysa alaikum junahun fi ma akhtatum bihi amma fa babu laifi a gare ku a duk abin da kuka yi kuskure a cikin sa walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai inda laifin yake abin da zukatanku suka ganganci ko suka godota shi kana Allah ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne ga bayin annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim akwai lokaci ta kenan nan gaban ne dama tambaya ta take wa azwajuhu ummahatuhum ko ba ka fani gobe a shiryo da tambayoyi ba wanda zai yi kwana a gobe insha Allah abinda muke daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana.